بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بينهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم ومسوء البركة ما لمي لبين إلمي قولي أم وانا نمكوا فاتح الخير بركة السافية. Barkamu da haduwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan safiya ta ranar Lahadi, wanda ita ce safiyar 28 ga watan Safar shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ya dace da lissafin 1 ga watan Satumba 2024 a wannan majalisi mai albarka insha Allah. Kamar yadda jawabai suka gabata daga masu jawabi, Allah ya saka musu alkhairi, wannan zama an kulla shi ne da kokarin raya wato ilimi na addinin musulunci, ilimi na tafarkin magabata, ilimin sunna, ilimin hadisi, ilimin aqida da sauran ilimomi waɗanda za su yi ma addinin musulunci hidima. Kuma dukkanmu nan bisa kyautar da zato abin da ya kawo mu kenan, mu sake inganta niyyarmu a matsayinmu na ɗaliban ilimi, a matsayinmu na malamai. Galibinmu nan in mun koma inda muke malamai ne, muna da majalisai, muna karantarwa, muna da'awa, muna tunkarar bid'o'i da raddi ga ma'abotansu, muna kokarin tarbiyar dalibai da yara da mata da sauransu. Saboda wannan karatukan da za a yi a wannan zarafi ba wai karatuka ne na abin da ya shafi a ce kaza halas da haram, kaza sunna, kaza mustahabbi. Waɗannan karatukan galibi duk mun iya su, alhamdulillah. Abinda ake so anan shine mu koyi ulum na ala, ilmomi waɗanda za su tsaye da kafafunmu yadda ya kamata a cikin gidan karatu, wanda za su zama mana kamar wani immunity, kamar wata kariya daga shubuhohi da bid'o'i da abubuwa marasa tabbas a addini, wanda kuma duk wanda yake harkar ilimi a wannan yanki namu yana buƙatar irin waɗannan ilmomin. Kuma suna da inaha aziza, suna da wahalar samuwa a waɗannan yankunan namu, ba wai dan ba wanda suka iya su ba. Akwai malamai da dama da sun iya usulul fiqh, sun iya musalul hadith, sun iya ulumul qur'an, sun iya lugal arabiyya, sun iya tarihi, akwai su. Amma shagaltuwa da wasu abubuwa yasa ba a samun damar karanta da nawa yadda ya kamata. Na biyu kuma mu da kanmu ɗaliban waɗannan karatuka ba mu cika san su ba, saboda ba su da irin gardin da muke so, suna da wahala, suna da tsatsiduba da kwakuduba da lissafin da ke ciki zai sa nan da nan mutane sai su tsani wannan abubuwan. Basu cika kama da irin darasa wanda za a dinga jin ana caji, ana casa yan bid'a, kasa wannan sun fi daɗi gaskiya. Yau za ka fi dinga jin cewa lallai da gaskiya ana yin abin da ya kamata, ko? To amma wannan da za a yi ta lissafe, a yi ta abin nan shiga lunguna tsakani da Allah, ba kowa yake son su. Saboda haka abin da kiman nasiha farko shi ne mai kyautata niyyarmu, ya zama niyyar nan ta neman ilimi ce don mu inganta addininmu da addinin wanda suka rataye addininsu da mu, ɗalibanmu da masu sauraronmu. Muna cikin wato haɗari kasancewa akwai wanda suke saurarenka ko suka yarda da kai, to dole ka tace me za ka gaya musu. Domin duk abin da ka je ka faɗa musu in bai dace da abin da Allah yake so ba, bisa jahilci ko son zuciya, duk laifukan da suka yi yana kanka. kaga muna buƙatar mu san makamar idan zamu tashi abin da zamu ga musu to babu kuma abin da ke taimakawa ga haka illa wannan abin da ake cewa ulumul ala ilmomin usulul fiqh mustalahul hadith lughal arabiyya ilmomin da suka shafi ainihin wato qawaidul fiqhiyya ulumul qur'an da ire-iren su to shine Allah cikin baiwarsa da bisa shawarwarin ƴan uwa aka ga cewa babu laifi a dinga haduwa so daya a wata ana yin wannan darussa muna fata Allah ya sa mana albarka a ciki gaskiya ne kamar yadda malai ya faɗa tsakai da Allah on a normal day ni bazan yi musharaka wannan abu saboda uzurori da sauransu amma aka hada da malam salim mai gidana ne dan uwa ne mai daraja tunda ya fara ce to malam salim tunda sun hada da kai na iya na yi hakuri zan yi Allah ya ba mu ladan hakuri gaba daya sannan kuma sai kun yi hakuri musamman masu zuwa daga nesa inda rayuwa take da sauransu dole sai mutun ya kauda kai akan wasu abubuwa ba wai shi yana cewa cikin ido ake tsauriya idan ba a yi hakurin ba gaskiya saboda Allah ba za a samu duk wani abu da ake so ba na duniya ne ko na kiyama saboda ka mai hakuri da juna mai hakuri da yanayi wannan kenan abu na biyu shine da aka ce a zabi littafi sai na ce to ni ina ganin akwai tsananin bukatuwa zuwa ga ladabban ilimi domin kuwa a yadda salaf suke tsara manhaji na karatun su mu yanzu sai dai mu yi qara'i ma domin ladabban ilimi sune abu na farko da ya kamata a fara yi kafin a shiga ilimi kamar yadda mahaifin Imam Malik take ce masa ta yi mishi kwalliya ta sa mai kaya ta ce ka tafi majalisin Rabi'a wanda ake cewa Rabi'atul Ra'i Rabi'atul Ibn Abi Abdurrahman ka je ka zauna sai ta ce mai ka koyi ladabin sa kafin ka koyi ilimin sa ladabin ake koya kafin a koyi ilimi to mun kuma galibi duk sai an koyi ilmomin iri daban-daban sai an zo an shiga cikin wata tatabarza sai a fara jaranta kuma ya tsame tsarin da ya kamata a bi wajen mu'amalantar ilimi kaga qara'i ne muke saboda haka muke ganin muhimmancin wato yin karatu a cikin ladabban ilimi sannan a saboda muna dogara da ilimin magabata akan duk abin da muke so mu yi sai muka ga yafi dacewa mu zakulo littafi daga turas na magabata din kuma daga cikin tafi mafiya shahara mafiya muhimmanci wanda kamar dan uwa malam salim ya faɗa bai dace a ce wani ɗalibin ilimi ko mai mu'amala da karatu bai karanta kuma ya nazarci kuma yake aiki da wannan littafi ba shine aljami bi akhlaqir rawi wa adabis sami matattara ta bayani akan akhlaqur rawi halayen malami shine ar-rawi anan wanda yake ba da karatu wa adabis sami da ladubba na dalibi mai sauraron malamu duka biyun kenan da malaman mu da mu dalibai duka muna buƙatar wasu ladubba da ya kamata mu bi wajen mu'amala a cikin harkar ilimi da karatu wannan malami al-Khatib al-Baghdadi wanda ya rasu kamar yadda aka ambata 463 wato a tsakiyar karni na 5 kenan ya ta sama shekara 1000 yanzu da mutuwa kenan ko ka ku ga ba nayo bane eh tunda muna yanzu 1440 shi kuma tun ana 463 ya rasu kaga an ta sama shekara 1000 a shekara 1000 kadan ne babu saboda kuma malami ne nayo ba malami ne da Allah ya mishi baiwa kamar yadda wannan yake fada wato Ibn Hajar Allah ya gafarta masa yake cewa duk wani malami da yazo a bayan Khatibul Baghdadi wanda yake hidima a cikin ilimin hadisi to duka yaran gidan Khatibu ne duka yaran gidan shi ne iyalan shi ne masu ci ne daga asusun cefanan shi duka wanda yazo a bayan shi yace to duka iyalan shi ne ta fuskar wato babu yadda za a kai magana ilimi inda ka bawo a bayan shi sai ka jingina da wani abu da ya rubuta za mu ji kadan daga cikin tarihin sa kafin mu je magana a tarihin sa ya kamata mu fahimci me ake nufi da ladabin ilimi ladabi da ake ta faɗa al-adab adabul ilm me muke nufi da shi ya kamata mu san abin da ake nufi da ladabi kalmar ladabi da Hausa kusan zamu iya cewa wato adulteration ne na kalmar ta Larabci ko kuma aka faɗe ta da riwayar shi ko al-adab al-ladab ba wai shi yake cewa ladabi to mun sani a jumlace cewa dama shi addinin musulunci addini ne na muruwa wato na sanin ya kamata addini ne na kyawawan halaye da kyawawan tsare-tsare kamar da Allah ya ce manzo Allah sai sama innaka la ala khuluqin azim wallahi kai kana kan wani addini ne mai girma malamai sun ce al-khuluq anan addinin gaba daya yake nufi wato a cikin addinin musulunci babu wani abin tar ko abin Allah wadai ko abin da za a gani a kiyamata babu komai nashi da ibadarsa da tsare-tsarensa da mu'amalarsa duka abuwa ne masu kyau wanda suka dace da sanin ya kamata wanda suka dace da tsarin mutuntawa to wannan shine asali game da addinin musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi inma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq Allah ya aikun dan in cika halaye nagari kamar a ce annabawa da suka gabace shi sun taho da dabi'u da halaye shi kuma zai zo kamar yadda yake cika makin su kuma ya cike dabi'un da halaye saboda in zamu yi ta'rifin al-adab ta wannan fuskar zamu iya cewa huwa kullu ma yuhmadu min qawlin aw fi'lin huwa kullu ma yuhmadu min qawlin aw fi'lin ويدخل فيه الواجب والمندوب والمستحب والعرف suna cewa huwa kullu ma yuhmadu shine duk abin da za a ce ala san barka duk abin da idan an ga mutun yayi ko an ji labarin yayi to mutane da suka san mutunci za su ce ala san barka a wani dan kirki ne to wannan yana cikin ladabi ويدخل فيه الواجب abin da suke wajibi sun shiga ciki kamar tsaye da sallah yana cikin kyakkyawar ladabi a addini a ga kana tsaye da sallah kamar tauhidi shine ma na farko sannan wal mandubu da abubuwan da suke mustahabbai irin azumin nafila irin gaida mutane gaida mara lafiya daraja na gaba da sauransu kame baki daga munanan maganganu duk wannan yana ciki wal mustahabbu da abin da yake mustahabbi kamar sadaka kamar zikirin da zaka dinga yi safa da yammaci kaman in ka ji ambacin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar salati da sauran duk abin da yake mustahabbi da yana ciki wal urfu da ma al'adu nagari su ma suna cikin ladabi ko da musulunci bai zo da wannan abin a rubuce ba amma al'adar mutane nagari ta hukunta cewa wannan abin kirki kamar yanzu misali babu inda aka yi ban taba ji wani hadisi da aka ce ga inda aka ce dole sai ka mutunta sariki ba ban taba ji hadisin amma kowa mu ya san cewa mutunta sariki wanda kake a wurin yassa ai kirki ne sanin ya kamata ne ko bai dace kana kwana da ɗiyan mutum kuma ka mai wulakanci ba kaga zamu iya kawo hadisin da suke magana akan makwabci iyaye akan da suke magana akan talakawa miskinai amma specifically akan sirkai sai dai a istinbazi amma yana cikin ɗabi'a mai kyau hakanan a kasuwancinka da zaka dinga yi ko sana'arka sauƙaƙawa mutane da yi musu alfarma da yin ragi da sauransu kaga shi ma duk abu ne da an ga kana yi za a ga kana da kirki wato irin abubuwan da idan zaka nemi aure misali in aka aiko a yi bincike a kanka abubuwan da in an faɗa za a iyayen yan za su ga musu cewa to mun samu siriki na gari to duk wannan suna cikin ladabi abin da in an faɗa an ce yana yin kaza to hatta al-urf yana ciki saboda abin da a al'adance mutum irin ka bai dace yayi ba to ana fata ka guje shi koda ya halasta akwai abin da ya halasta babu inda aka hana amma kuma mutum irin ka a cikin mutane to ba a fatan a ga yana wannan abu kai ne limami a unguwa da kake ba da sallah bana jin yana cikin mutunci a ƙasar Hausa ka zai bakin titi nan kawai ka sai yalo a leda ka bare kawai kana tafiya kana cin yalo kana wurgar da dan bakin nan ko kana sharrake kaga dai ba za a ci haramu bane tunda duk ga sauran mutane suna yi amma kai da an ga kana sai ci haba algata malam da girman ka wato kai ana ganin mutuncin ka ya wuce wallah to duk wannan yana cikin ladabi wajen magana wajen aiki wajen sanin ya kamata da sauransu wannan fil jumla kenan akwai kuma ladubba ke bantattu da suke ake kara wa dalibai da malamai da masu wannan ilimi wanda za su kara musu kamar yadda ka san kowanne fannin mutane suna da wasu lawazim suna da wasu ethics da ake koya musu a cikin profession din su lauyoyi suna da shi likitoci suna da shi injiniyoyi suna da shi malaman makaranta ko waɗanne irin mutane suna da wasu abubuwa waɗanda suke lazimta a cikin mu'amalar su wanda suke ce musu ethics ko conventions al'adun wannan sana'ar to malamai da dalibai da masu harkar ilimi su ma suna da nasu kuma masu bincike sun tabbatar da cewa Qur'ani shi ya fara nuna usul na waɗannan ladabba akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani wanda suka nuna irin tankiya da nusarwa da Allah ya yi masa sahabbai akan yadda za su mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na malamin su a matsayin sa na murshidin su yadda za su yi mu'amala da junan su a matsayin su na abokan juna sa'annin juna yadda za su yi mu'amala da ilimin su a matsayin su na malamai babu laifi mu buga misalai daga cikin alqur'ani wanda na san duk an san waɗannan misalai insha Allah kaman fadin Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kaga wannan ladabi ne ake koya ma sahabbai game da yadda za su yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar su dinga daga muryoyin su akan muryarsa kar su dinga bayyana zancen su akan zancen sa kamar yadda suke yi wa junan su Allah ya ce in suka ci gaba da yin haka to za su je ayyukan su su lalace ba su ma sa aikin ya lalace ba Allah ya ci gaba da cewa nan ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilu wanda suke zuwa kawai mutun ya kwallawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira daga bayan undul ɗakin sa annabi ya ce wadannan fara damun su ba su da hankali ki walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum da za ku yi hakuri har sai annabin ya fito in ka zo neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kai ka kungusa kofa kar ka aika a kira shi sai ka tsaya ka jira har sai ya fito kaga wannan ladabi ne Ibn Abbas ya ci gaba da yin wannan ladabin ga malaman sa zamu zo mu ji yakan je gidan Zaid dan Thabit ko wani cikin ansaru yace tingarin Allah ya waye kamar irin haka da safi idan ya je ba zai aika a kira shi ba zai shiga gidan ba in ya ga wani zai shiga ba zai ce ka ce malam ina jira ba yace nan ne samu riya zauna har rana ta iso inda yake ma'ana har rana ta take kenan har ya bace akan dakali kura ta shiga mishi hancin shi da idan sa da kunnan sa ba zai ce wa malamin ganin ina jira ba sai malamin ya fito a kashin kankin kansa ya ganshi wani kai ne ana yace alga ta malami ne ina ta jiran ka tunda ai ya baka aika ai kira shi yace a'a yace inna umirna an nubajjila ko an nahtarima kubara'ana ko bi hadha umirna an nu'amila kubara'ana ko lafazi maka wace haka ce an umarce mu ne da mu dinga girmama na gaba da mu kaga irin wannan ladabin ne Qur'ani ya karantar haka Allah ya bamu labari cewa la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ay yu'zana lakum ila ta'amin ghayri nadirina ilahu walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'anifina li hadis inna dhalikum kana yu'zin nabiy fa yastahi minkum sahabbai suna shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka barkatai wata rana sai annabi ya aure sai aka zo walima aka zo aka ci abinci a dakin amarya kuma sai wasu kawai sai suka mimike kafa suka ci gaba da fira suna sakuce suna fira suna zantattakan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kunya sai ya shiga cikin gida ya fito ya gansu a falo shi dai bazai ci musu ku tashi ba ya rasa yadda zai yi yana so kuma ya kebance da iyalinsa to shine sai Allah ya shiga mishi fada dama Aisha take cewa ina ga ubangijinka kawai san zuciyarka yake bi duk abin da kake so shi Allah yake to sai Allah ya saukar da wannan aya ya musu tankiya yace kar ku sake shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kira ka sai shi ya gayyace ka yace ka zo gidan kuma in ka zo abinda aka kira ka ka zo ka yi shi kawai zaka yi ya kira ka shawara ne ya kira ka mai gyaran famfo ne ya kira ka ci abinci ne to da ka gama shikenan fantashi ka tashi ka tafi abu ka kawai wala musta'anisina li hadith kaka kirkiro wani sabon zance karkata da wani sabon zance Allah ya ce wannan abin da kuke kuna cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana jin kunyar ku to yanzu da za mu yi aiki na ladabin da ba da ba mu datsi da dama daga cikin waɗanda suke cikin mu ba kar ka je ziyara gun malamin ka sai ya kira ka sai ya baka dama ya ce ka zo kai ka nema ko shi ya nema to sai ya baka dama sannan zaka je in ka je kuma abin da ya kai ka shi kadai zaka yi wala musta'anisina li hadithin kar ka kirkiro wani kar ka dauko wata maza ka ce ka alga ta malam wai ka ji abin da ke faruwa kai zo kuwa ana nan fa wuta ta tashi kar ka kawo mishi wata gulma wani malami ko wani abokinsa ko wani makwabcinsa ko wani makiyinsa ma ko ka tura mishi da wasu hotuna da wasu videos ta DM dinsa masu tada hankali dan adam ne shi ma akwai wanda in ya gani ba zai iya hakura ba sai ga fitina tafi yadda ake ciki wallahi duk mu ɗalibai muke haddasa wannan fitintunan mu dawo gefe kuma mai ta shiyarin mai ta ta'aliki mai ta sawa a status sai abu ya zama jidali malaman mu su kasa fahimtar juna a abin da bai kai ya kawo ba yadda suka farraka amma kuma farraka wala tanaza'u fatashalu ta sabari hukunci wanda muka farraka malam wannan daliban shi malam wannan da jama'a shi ɗan gari kaza ɗan kungiya kaza kuma duka mu ahlus sunna duk wannan abin shi ya kawo saboda nanu da'iman musta'ani suna li hadithin muna son kawo zance ala tarafil ala hamishil jalsa saboda ka karkaje gidan malamin ka ladabi ne har sai in ya kira ka in ya kira kuma abin da ya kira ka kai da an je ayi a watsi shikenan Allah ya jika mala albani nan mala albani yana daga cikin abin da yayi a rayuwar shi wanda yasa wallahi mu dai san da mu kira da shi wallahi malam dukkul makka sai ka hakura duk iya shegen kan kai in kai ne uwar gulma suna wani littafi ko wallahi sai ka taka mai nesa saboda da kawai ce malam ba abin da ya kawo mu kenan malam kana algata malam ce malam yin shiru ba ma san jin ya kan ce kai ba ma san jin yabo ma da wani ya mana ballantana zagi in kuma har ka samu dama ka fada kana ganin kamar ka tsira to zai barka ne sai mutumin da kai gulmai yana wajen cimala eh wai zan san da kai ran nan ga wani maimaita kaga mutum ya fara kama kame to wannan sai yasa sai gintse da dama daga cikin gulmace gulmacin da dalibai suka iya kawo Allah ya kyauta to wannan idan yana cikin misali game da wato alqur'ani game da na dubba da qur'ani ya karantar da malamai da dalibai haka idan muka dauki misali wai za qur'an alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu kaga ladabi ne shi ma na majalisi cewa ana kantar da alqur'ani wajibi ne a saurara kamar nasiha da aka yi tun farko a kashe wayoyi hankalin mai zama akan abin da muke yi mu daina side talk the side abin nan gist irin maganganu na gefe din nan da tsokaci da sauransu duk wajibi ne a daina wannan a cikin azab Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi zuwa karshen aya nan kuma batu ne akan hana barin majalisi kafin a tashi ko babu izini Allah ya ce ya san waɗanda suke silalewa suke barin majalisin ba da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ma sai haka su sani suna saba umarnin manzo Allah ne kuma za su iya halaka kaga duk shi ma ladabi ne to hakan ka koma cikin hadisai zaka ga irin waɗannan ladubba su ma da yawa babu buƙatar yanzu a yi ta kawo sun da za mu ji su a cikin littafin inda littafin zai dogara da su ne wajen kafa hujjoji bari na ambata mana wata magana Ibnul Qayyim Allah ya gafarta masa a cikin littafin shi mai suna Miftahu Daris Sa'ada afwan a cikin Madarijus Salikin ne Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ibnul Qayyim yake magana akan ladabi yake cewa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi wa bawarihi yace wato ladabin da mutum yake da shi sanin ya kamata da mutuntaka to wannan shine tambarin tsira da dacewa da da falahi a gun bawa karancin ladabi kuma da rashin sanin ya kamata a gun dan adam yace wannan shine unwani na taɓewarsa da halakarsa yace famastajliba khairud dunya wal akhirah bimithli al adab ba a iya samun alherin duniya da lahira da wani abu da ya kai ladabi wal stajliba hirmanuha bimithli qillati al adab babu kuma abin da ke hana mutun ya samu alherin duniya da lahira kamar rashin ladabi yanzu jama'a ko da a kasuwa ne ko a wurin aiki galibin mutane zaka sun sami wato kyakkyawan shaida a gun iyayen gidansu na sana'a ko ogoginsu daga an yadda da su an amince musu har an buɗa musu su ma sun zama wani abu a wannan harka me ke kai su wannan ladabi karin manta daga cikin ladabin mu fara cewa akwai abin da suke wajibi kamar rukun amana in kana da oga da kuke aiki da shi rukun amanarka da gaskiyarka da mutunta na gaba da kai shi ne sai nan da nan sai ya yadda da kai ya mutunta ka har wani ma haka zama wakilin shi har a harkar gidansa in za a aurar da ya a gidan kai za ka yi kai za a sa gaba in wani abu ya faru duk wata lura iyalan shi makaranta wane ne sai ka ga har wasu ma su fara maka hasada a ce ka maka ne asiri me ke kai mutun ga wannan shine ladabi da biyayya sanin ya kamata jama'a saboda haka mu daina barin yadda shedan ke rudan mu mu dauka wai zafin kai da cin mutuncin mutane da irin iya ne din nan na ni ba wanda mun kayan kara sai na mai na ice kan mu dauka wannan abin da wasu suke da sunan addini wai mu dauka wai addini ne ba fa addini bane dan ba sai kausha cikin karatu ba shedan ne yake labbasa wa mutane abubuwa sai su dauka daidai ne halin kuma ba daidai bane saboda haka mu takaitu akan abin da muka ji a cikin karatu wanda yake da tushe to zance ya fara nisa ko ni awa ɗaya fa nake so nayi kuma naga kamar rabin awa ya tafi bari mu ga wannan haka tarifin mai sunan shi al-adab abu na biyu jama'a mu koma kan littafin al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' la al-hafiz al-khatib al-baghdadi to wane ne al-khatib al-baghdadi a takeice kware da gaske zan yi ishara zuwa ga wasu maganganu ko abubuwa da suka shafi tarihin sa sauran kuma sai a je sai a karanta a manazarta sunan shi dai Ahmad ibn Ali ibn Thabit Abubakar haka ake ce mishi Ahmad ibn Ali ibn Thabit Abubakar al-Khatib al-Baghdadi sunan shi kenan ana mishi alkunya da Abubakar Malam Ahmadu dan Ali dan Thabit mutumin Bagadaza baban shi ne asali limami din limamin juma'a ne babansa a wani kauye dake kusa da Bagdad shine ake ce mishi da Ibnul Khatib daga baya kuma kawai sai ma ake ce mishi Khatib din dan gidan limamin juma'a shine Khatib Larabawa suka ce Khatib suna nufin limamin juma'a baban shi wanda ake ce ma Al-Abul Hasan shine da yake limancin juma'a ake ce mishi Ibnul Khatib daga baya aka ce mishi Khatib din gabaki daya to kasancewar shi dan dan malami wanda an haife shi 393 ko da 392 aka haifi Khatib al-Baghdadi ya taso a gidan karatu baban shi malami ne limamin juma'a ne mai karantawa saboda haka tunda wurwuri sai aka sa shi a harkar karatu ya koyi alqur'ani tunda wuri a gonar malami suna Abu Hafs al-Kitabi shine malamin su da ya koya masa alqur'ani tun yana karami sannan ya tafi na neman ilimi yayi wajen shekaru 20 yana yawo a garuruwa neman karatun hadisi da qur'ani da fiqhu da sauransu al-Imam al-Khatib al-Baghdadi bayan ya gama wannan karatun kamar yadda zabi yake cewa yace wa katabal kathira ya rubuta hadisai da yawa a gun malamai wa taqaddama fi hadha ash-sha'an yayi gaba a ilimin hadisi wa banzal aqrana yayi masa'anni yake ta sa'a wa jama'a wa sannafa wa sahaha wa allala wa jarraha wa addala wa arraha wa awdaha yace wa sara ahfadha ahli zamanihi ala al-itlaq haka zabi mai wannan takin ce bayan nan yazo ya zauna ya tattara ilimi ya rubuce ya inganta hadisai ya raunata wasu ya jarraha wasu masu riwaya ya addala wasu ya rubuta tarihi yayi bayani filla har ya wayi gari shine malamin da yafi kowa shahara a zamanin sa a Baghdad kamar da malamai suke cewa bayan Ad-Darqutni to ba a ga wani malami ba kuma kamar Khatib kuma aka ce maka Darqutni fa sa'an su Bukhari ne a ilimi fa wajen kwanduwa hadisi to kamar yadda kaji ana fadan su Bukhari su Muslim su Imam An-Nasa'i to wannan tabakar a cikin ta yake sa Darqutni sai dai kawai mutaakhiran ne a wajen rayuwarsa ya zo daga baya amma wajen ilimi bai gaza su to daga nan kuma sai Khatib al-Baghdadi Allah ubangiji ya gafarta masa wannan mashuhurin malami kamar yadda aka ambata ya ji daga malamai da yawa kuma ya karantar da dalibai da yawa waɗanda suka zama malamai ba za mu tsawaita akan bayani game da su ba idan ka koma sirr alamin nubala cikin wato juz'i na 14 ko 15 zaka ga tarihin sa da malamansa da dalibansa a cikin dalibansa mashahure akwai Abubakar al-Barqani akwai wani ma wanda akwai Ibn Makula shi ma dalibinsa ne akwai su da yawa yayi karatu a gun wata mata Karima wadda take riwayar Bukhari, wata mata ce mashuhuriya game da riwayar littafin Bukhari ya game da ita a Makka a lokacin aikin haji a kwanakin zaman Mina, a iya kwanakin nan ta sauke mishi Bukhari gaba daya. Kawai su ba wai hailala suka dinga yi da labbaika ba, suka yi ta hadisi kawai har aka gama a cikin kwanaki uku. Wannan ya daga sai abin mamaki da aka gani. Yayi rubuce-rubuce akan ilmomi mabambanta. Littafin shi mafi shahara shine Tarihu Madinati Baghdad, wanda ana buga shi a cikin mujalladi 14 ne. Akwai ta hakikin wato su Shu'aibul Arnaut da abin nan da Bashar Mahmud Awad, wanda wannan malami zaka iya cewa mutakhassis ne akan Khatibul Baghdadi, akan tarihin sa da rubuce-rubucen sa da sauransu. Mutumin kasar Iraki ne, yana rayuwa yanzu shi Bashar Mahmud Awad, mutumin Baghdad ne. To akwai bugun da yake masa, shine mafi kyan bugun sa na wannan maktabatu muassasar risala. Tarihin Baghdad ne tun daga kafa garin har zuwa san da shi yake rayuwa a cikin karni na 5 din nan. Tarihin duk wani malami ko mashahurin sarki ko komandan yaki ko masani ko mawaka ko makada, kai har da ƴan abin nan ba ka ce ƴan gambara ko wani mashahurin dan duba, inda ya taba zuwa Baghdad ko ya zauna Baghdad, sai da tarihin shi a cikin littafin. Amma wanda bai taba zuwa Baghdad ba, to babu tarihin sa. Yanzu kamar Imam Malik babu tarihin shi a cikin Tarihu Madinati Baghdad ko Tarihu Madinati Salam kamar yadda shi ya kira littafin. Amma zaka samu tarihin Al-Layth ibn Sa'd Al-Misri, abokin Imam Malik, sai da shi mutumin Masar ne. Saboda mene? Saboda ya taba zuwa Baghdad, an taba halifa ya taba aika mai da sako cewa yaga yana neman shi, da yazo aka mai tayin alƙalanci yace ba zai yi ba, ya bada hakuri ya koma gida. To da sanadiyar shigo shi Baghdad, sai tarihin shi ya shiga cikin littafin. Amma Maliku babu tarjamar sa, kai samun da labaran da suka shafe shi a cikin tarjamar wasu. To wannan littafi na shi ana girmama shi sosai a kai. Sannan ilmomin hadisi, kusan dukkanin ilmomin hadisi daban-daban da aka sani, Khatibu ya musu littattafai masu zaman kansu. Wato akwai mashhurin Al-Kifaya fi ilmin riwaya. Al-Kifaya fi ilmin riwaya shine kamar kace dan uwan wannan littafi ta fuskar muhimmanci. Akwai littafai da akan kowace kabiya ta musalawul hadis, sai mata littafi Ar-Rihlatu fi Talab al-Hadith Al-Faqih wal-Mutafaqqih. Ga sanin dai iri daban-daban waɗanda su ne daga baya Ibn Salahi ya tattace su, ya yi littattafai ko kuma littafin shi mashahuri na Muqaddimatu Ibn Salah. Sannan da gaskiya abinda aka ambata a tarihin wannan bawan Allah, akwai cewa mutum ne wanda ya shahara da cin riba lokacinsa. Khatibul Baghdadi ba a san shi da wasa da lokaci irin yadda muke ba. Wato a ce a zauna zaman fira kawai, ko zaman majalisa, ko a zauna a yi ta chatting, ko a yi ta musu, duk ba a san shi da wannan ɗabi'ar ba. Wanda suka san ɗabi'arsa sun faɗi cewa ko kasuwa zai shiga, ko jana'iza za a je, kamar yanzu a zamanance a ce ko ganin likita za ka je, ko ina ne, to da littafin shi yake zuwa. Inda ya samu riba zai ci gaba da nazarin littafin shi, zai ci gaba da rubutunsa, zai ci gaba da wani abu da zai amfane shi. Yana tafiya a kasuwa ma, yana tafiya yana kallon littafi, kamar yadda muke tafiya muna latsawaya ɗin nan. To haka yake tafiya yana kallon littafi ko da yaushe. Wato haka magabata suke jama'a wajen istiglal na lokaci. Mu kuma yanzu muna ganin lokaci ba wani abu bane, har ba cike ce bari mu zauna mu dan rage lokaci. Irin yayi yawa ne ma, ana sanya neman za a rage. Kamar yayi uba, irin da ake yi mashin yayi uba dan saki mai ko? Alhalin hadisi kuma yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Al-faragh din shine time. To yana da gaskiya abin da ya shahara a tarihin sa, cewa mutum ne mai tsananin kimanta lokacinsa da amfana da lokacinsa. Wannan zai bayyana gare mu muka kalla irin turas din da ya bari. Sannan kuma Allah ya mai arziki, yana da gaskiya malamai masu wadatar dukiya, ya samu kuɗi sosai saboda ya yi aiki da hukumomi a lokacin da ya shiga wata jarabawa da aka kama wani albasasiri, shi kuma ya gudu ana ganin kamar tare suke. Mutanen shi ne da ya gudu ya tafi wani sarki, kuma sai ya samu ɗaukaka suka girmama shi, ya samu arziki sosai. amma kuma khatibu bai aure ba yana cikin ulama'ul udhab so zamu karanta anan inda yake cewa indai ka dalibin ilimi ne to ka zinka ta aure aure ba naka bane har sai karatun ya dan samu tukunna to garin zinki ta aure ne haye je kuma bai yi ba kuma gaba daya Allah ya gafarta ni yana cikin malamai wanda ba su yi aure ba saboda kaga bai da magada ya tara dukiya ya tara aqarat yana da gidaje da filaye da the landed properties kuma bai da kowa saboda ka sai ta sadaka da kudaden shi daliban ilimi daliban ilimi da ustazai da malamai sai ta ba su kudaden shi ya ta musu sadaka da kyauta da raba musu palliative haka har zai mutum mai bada wasiki cewa a ba su wani kaza a ba su wani kaza haka dai da dukiyar sa sannan yayi wakafin littafansa a wani labarari na musamman amma an bada labarin cewa kamar shekaru 50 bayan rasuwar shi da tafan duka suka kore aka yi gobara a labarari to amma dai alhamdulillah duk sun tsira tunda an riga an kwafe su an tafi da su wasu garuruwa eh dan haka mafi yawan su sun tsira an same su a hannun wasu malamai da masu harkar ilimi har ila yau daga cikin abin da aka bada labari a tarihin Fatima al-Baghdadi shine ya taba zuwa aikin haji ya je sha ruwan zanzan kwarfa uku yayi addu'a cewa Allah ya bashi dama yayi abubuwa kaza da kaza ya ambata daga ciki akwai rubuta tarihin shi Madinatul Baghdad din sai Allah ka bani dama na rubuta tarihin garinmu na Baghdad Allah ka bani dama na zama ilimi na ya amfani al'umma yayi addu'o'i da yawa musan al-Imam Ibn Hajar na da littafi da yayi magana akan takhrijin hadisin ma'u zamzama lima shuribala ya kawo tarihin malamai da yawa wadanda suka sha ruwan zanzan kamar da annabi yake cewa ma'u zamzama lima shuribala ta'amu tu'min cikin hadisin Ibn Majah to daga ciki akwai shi Khatib al-Baghdadi shi ma ya je ya sha yayi addu'a kuma alhamdulillah ta bayyana cewa Allah ya karba mishi wannan addu'a haka shi ma kan shi Ibn Hajar kamar da ya faɗa a cikin littafin shi ma ya je shi so biyar ma yana yin wannan abu zuwa aikin haji kafa biyar ko umara in ya sha zanzan sai yayi addu'a ta musamman cewa Allah ya sa ya samu ilimi irin na al-Imam az-Zahabi Shamsuddin az-Zahabi da ƙarshe sai yake cewa kuma lalle ya ga alamar cewa wannan addu'a Allah ya amsa mai ita kuma yana da dama ina ma da cewa Allah ya sa ilimin shefu na zabi ayo dan adam kamar yadda hadisi yake faɗa ba abin da zai cika cikin sa illa ƙasa kuma dama shi ilimi dole bai yiwa sai da wannan nahamar sai da hadama ana son ka zama mai hadama a cikin ilimi sannan yake samu su saboda haka Khatib al-Baghdadi labaran shi suna da yawa ƴan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu ga malamin mu sun zo kamar da muka ambata khatibu bai aure ba ba za a yi koyi da shi akan wannan sunnar ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kantar da sunnar yin aure sai a nema mishi uzuri kamar da aka nema wa sauran malamai akwai Abu Gudda Abu Fata Abu Gudda da littafi al-ulama ul-uzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj malamai gwagware waɗanda suka fifita karatu akan aure ya kawo tarihin su irin su Khatibu din irin su Nawawi irin su Ibn Taymiyyah suna nan da yawa wasu talauci ne ke hana su wanda talauci ne tsaba talauci ya rasa za ta yi ba zai iya aure ba wani kuma gwagwarmayar rayuwa kamar Ibn Taymiyyah din wani kuma zai zama wato ya shagaltu din ne har lokaci ya kure ya ga cewa kuma yanzu ya aure zai zama a cikin auren nashi akwai son zuciya akwai zalunta ƴan mutane aka ga kuma babban mai kudi ma da aka ce bai da mata saboda bai da lokacin aure sai ka bashi uzuri yaje ta yin abin da zai iya Allah ya saka da alheri amma dai aure sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk da yake tabbas yana da kyau dalibi ya jinkirta din ba wai ya ki ba ya jinkirta saboda zaran kai aure kamar da suke cewa to shikenan an baka withdraw kana yin aure to kawai kamar kana kan probation da an maka haihuwa to automatic withdraw ne zaka yi ba zaka yi zakari da Allah zaka kuma tunanin pampers tunanin zuwa awo da sauransu shikenan hankalinka ya bar karatu kuma mu kalla da gaske a waƙiance da damar mu daga sanda muka yi iyali yadda himman mu ta rago akan harkar ilimi sai da himman mu ta koma akan harkar kula da iyalan to dole sai an samu daidaiwa da za su yi sacrificing su su jinkirta din saura kuma su yi ta yin aure ai ba za ki aure ba wallahi musa khatib al-baghdadi bayan wannan rihila mai tsayi a karatu da ilimi da karantawa ya rasu kamar da muka ambata tun farko a shekara ta 463 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta nayi tuna ga dan uwa Malam Musa yana da wata wata makala ko bincike musamman akan wannan kadiya kuma an gabata kuwa kai zan so malai fito mana da ita a samu mutane su dan karkaranta malai yayi bincike na musamman kamar da ya saba akan Khatib al-Baghdadi da tarihin sa da rubuce-rubucen sa da muhimmancin su da amfanin su ta fanshi duka gaskiya litafai ne masu albarka masu dadin karatu masu sauki waɗanda yake da matukar muhimmanci kowa ya karanta su cikin daliban ilimi rasuwarsa kamar da muka ambata ta zo ne a shekara ta 463 cikin watan Zulhijja watan babban sallah kenan karshen wannan shekara Allah ya masa rasuwa a nan garin Bagadaza kuma an mishi sallah a nan aka rufe shi a makabarta shahararriya kusa da kabarin wani bawan Allah da ake cewa Bishru Al-Hafi Bishru Al-Hafi kuma dama ya daga cikin abin da ya addu'a san da ya sha ruwan zanzan cewa Allah ya sa makwancin shi ya zama kusa da wannan bawan Allah. Allah ya gafarta musu gaba daya. Kamar da muka ambata kafin rasuwarsa yayi sadaka da dukkanin littafan sa da dukiyoyin sa. Akwai wuraren da za a karanta a samu tarihin sa. Wuri mafi kusa shine Sirru Alamin Nubala. Akwai kuma Al-Wafayat na Al-Kitani haka Ibn Khillikat a cikin littafin sa wafayatul a'yan haka kuma wato to Allah musa na ganin garamu da aka ta haka sai an gama hada wannan abin ko to ina ganin bari mu dakatar da abun nan dan haka har a dan yi a ga yadda zai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum a tsare yadda zai jama'a